47, wanda ya daidai da 5 ga watan March shekara ta 2026 miladiya. Allah subhanahu wa ta'ala kamar kullum ya kawo mu wannan majalisi mai tarin albarka, majalisin DITV da Alheri Radio, karkashin daukan nauyin Alhaji Yahuza Yashi. Allah subhanahu wa ta'ala ya biya shi.
Amin.
Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wannan kokari nashi cikin mizanin kyawawan ayyukansa.
Amin.
Allah ya sa ya zamanto sauwan shigansa aljanna.
Amin.
Abinda muke so mu tattauna a cikin wannan yini mai albarka shine, ko kuma cikin wannan dare mai albarka shine, ayyukan alkhairai wanda ake aikatawa a goma na ƙarshe na Ramadan. Kamar yadda kowa ya sani, ayyukan alkhairi ba a keɓance shi da ainihin goma na ƙarshe na Ramadan ba. Ana so musulmi gaba ɗaya rayuwarsa ya zamanto kullum cikin aiki na alkhairi. Kada wani ya ɗauka cewa to ai ana so ne kawai wato goma na ƙarshe shine mutum zai tsaya ya dage da aikin alkhairi, sauran kwanaki kuma wanda ba goma na ƙarshe ba mutum yana iya saɓan Allah, ko kuma mutum yana iya tsayawa ya yi kasala ya ƙi yin aikin alkhairi. A'a, abin da ake nufi mutum ya dage da aikin alkhairi duk rayuwarsa gaba ɗaya. Amma kuma wannan goma na ƙarshe dage wanda zai yi dagewa ne na musamman. Aikin alkhairin da zai yi zai ninninka aikin alkhairin da ya saba yi ne. Saboda haka wannan shine tunanin da ya kamata duk wani mutumin kirki ya yi a cikin rayuwarsa. To kamar yadda muka sani, wato shi wannan wata na Ramadan wata ne mai cike da albarka, shine watan da aka saukar da Alkur'ani a cikinsa. Kamar yadda Allah ta'ala ke cewa shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Watan Ramadan shine watan da aka saukar da Alkur'ani a cikinsa domin shiriya ga mutane. To kaga wannan wata wata ne wanda aka saukar da Qur'ani dan a shiryar da mutane, a cire su daga duhu zuwa haske, a cire su daga shirka zuwa ainihin tauhidi, a cire su daga kafirci zuwa musulunci. To saboda haka wannan watan da aka saukar da Alkur'ani wata ne mai cike da albarka, musamman ma goma na ƙarshe. Saboda haka abinda ya sa goma na ƙarshe ya zamanto na musamman shine saboda a wannan goma na ƙarshe ake buƙatar ganin dare mai cike da albarka, shine daren Lailatul Qadr. Wanda wannan daren Lailatul Qadr, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce, ko kuma yadda Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani, khairun min alfi shahr. Wannan dare ya fi alkhairi fiye da wata 1000. Saboda haka wannan dare mai albarka duk mutumin da ya yi sakaci har ya zamanto an haramta mai wannan daren, ya zamanto bai fa'idantu da wannan daren ba, to haƙiƙa wato an haramta mai alkhairi gaba ɗaya, ba ƙaramin asara ya yi a rayuwarsa ba. Kenan abin da ake nufi a nan wajen, kada mutum ya yi sakaci ko ya yi kasala har ya yadda wannan dare, waɗannan darare goma na ƙarshe su wuce ba tare da ya fa'idantu da su da ayyukan alkhairi ba. Malamai suna cewa babu wanda ake haramta ma fa'idantuwa da wannan dare sai taɓaɓɓe. Allah ta'ala ya tsare mu daga taɓewa. Saboda haka yana kamata ga musulmi ya yi kwaɗayi akan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wato ta hanyar mai, ta hanyar rayar da wannan dare, saboda imani da kuma kwaɗayi da samun ladanta mai girma. Sannan kuma ya yi ƙoƙari a cikin goma na ƙarshe ɗin nan saboda koyi da biyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana aikata aikin alkhairi kowane lokaci. Amma kuma idan goma na ƙarshe ya yi, yana ba da muhimmanci ƙwarai da gaske wajen bautar Allah fiye da sauran lokuta. Aisha na cewa radiyallahu anha, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashtahidu fiha ma la yashtahidu fi ghayriha. Ya kasance manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana kokari a cikin waɗannan goma na ƙarshe irin kokarin da baya yi a sauransu. Kenan yana kokari a dukkan darari, amma kokarin da yake yi a goma na ƙarshe na musamman ne ya dara. To ƙarƙashin wannan, in mun fahimci wannan kenan, ana buƙata idan goma na ƙarshe ya yi, mu dage da ibada fiye da sauran lokaci, mu dage da ƙiyamul layli, sannan kuma mu nisanci iyalanmu. Nan abin da ake nufi nisanta iyalai, wato alaka da su, kada mu bada muhimmanci kan alaka da su kamar yadda muke bayarwa a sauran lokuta. Yau wasu iyalanmu da mu da su gaba daya za mu tarkata mu zo mu dumfari ainihin ibada. Ya zama to su ma iyalanmu za su tsaya duk su ma su karkaɓe komai su dumfari bautan Allah a wannan lokaci. Sannan manzon Allah yakan kwadaitar da iyalansa akan biyayya ga Allah daidai wannan lokacin. To daga cikin da'a wanda ake bukata a aikata a cikin goma na ƙarshe na Ramadan akwai karatun Alkur'ani. Idan mutum ya saba yin tilawa a kowane lokaci, to tilawan da zai yi a wannan goma na ƙarshe ya zamanto na musamman ne, ya ƙara dagewa, ya jajirce, ya zage damtse wajen tilawa fiye da yadda yake yi da. Sannan na biyu akwai da'a ga iyaye. Dama duk wani mutumin kirki yana yin biyayya ga iyaye kowane lokaci, ba sai lallai da Ramadan ba, ba sai lallai da goma na ƙarshe ba. Kada wani ya yi tunanin zan saba ma iyaye na a sauran lokuta, amma da zaran goma na ƙarshe ya yi zan dage da musu biyayya don in shiga aljanna. To wannan dage wanda ya ba zai amfane shi ba. Rayuwanka gaba ɗaya ana so ka bayar da shi wajen biyayya ga iyayenka. Ana so ka bada rayuwanka wajen yin hidima ga iyayenka domin ka samu albarkar duniya da lahira. Allah ta'ala na cewa wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Ubangijinka ya hukunta kada ku bauta ma kowa sai shi, su kuma iyaye ku kyautata musu. Kaga shikenan duk mutumin kirki zai yi kokari ya samu albarka wajen iyayensa a kowane lokaci, musamman ma watan Ramadan. Abin da ya shafi biyayya ga iyaye yana daga cikin ayyukan alkhairi wanda ake bukata mutum ya aikata a goma na ƙarshe na Ramadan. Sannan sai sadar da zumunci. In da kana sadar da zumunci, to goma na ƙarshe ka ƙara dagewa da sadar da zumunci. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa sadar da zumunci yana ƙara wa mutum tsawon rayuwa. Idan har mutum ya sadar da shi ta hanyar da ya dace. Sannan akwai ciyar da ma'amayin wata. Yana daga cikin aikin alkhairi wanda ake yi a cikin goma na ƙarshe na Ramadan, ciyar da mutane da suke jin yunwa. An gani Allah ta'ala yana cewa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Suna ciyar da abinci duk da suna son abincin, suna ciyar da shi ga ainihin miskinai da kuma marayu da kuma prisonerin yaki da aka kama su. Ya zamanto rayuwanka gaba ɗaya ka bada shi ne wajen taimakon al'umma. Ka ciyar da miskinai, ka ciyar da marayu, ka ciyar da ainihin prisonerin yaki wanda aka kama su, ka yi amfani da dukiyanka wajen ƴanto su daga prison. Ka yi amfani da dukiyanka mutanen da suke miskinai wanda da ƙyar suke samun abinci da za su iya ciyar da kansu. Ka yi amfani da dukiyanka wajen ɗaukar ɗawainiya na waɗannan bayan Allah. Akwai hadisi na Aisha radiyallahu anha, tana cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlihi. Aisha radiyallahu anha tana cewa ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan goma na ƙarshe na Ramadan ya shiga, shadda mizarahu, yana daure kyautansa, wa ahya laylahu, kuma ya rayar da dare da ibada, wa aiƙaza ahlihi, ya farkar da iyalansa. Kaga wannan hadisi ya karantar da mu darussa masu yawa. Daga cikin darussan da ya nuna mana idan wannan goma na ƙarshe ya zo, manzon Allah yana ɗaure kyautansa. To malamai suka ce ɗaure kyautan nan yana ɗaukar ma'anoni guda biyu. Zai iya ɗaukar ma'anan kinaya ne, manzon Allah yana dagewa, matuƙar dagewa fiye da yadda yake yi da a wayannan kwanaki. Shi ne ma'ana ya zage, ya ɗaure kyautu, ma'ana ya zage damtse wajen bauta. Sannan fasara na biyu shi ne yana nisantar iyalansa, shi ne ɗaure kyautu. Ya ɗaure kyautu ma'ana ba zai ƙara kusantar iyalai ba har sai bayan Ramadan. Haka duk wannan me yake nuna mana? Yana nuna mana jajircewa da ainihin kumaji wajen ƙoƙarin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ma nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Ya zamanto ana yin wannan ne dan neman yardan Allah, ba dan neman wani sakamako wajen wani ba, ba dan neman godiya wajen wani ba, a'a an yi shi ne saboda Allah. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana rayar da dare da ibada, yana rayar da dare da karatun Qur'ani, yana rayar da dare da ainihin tahajjud, sannan kuma ya farkar da iyalansa. Ba wai shi kadai ya rayar da daren ba, shi ya rayar da dare kuma ya farkar da iyalai su ma su rayar da daren. Ya zama to wannan alkhairi da shi ma ya samu, kada alkhairin ya takaita ga shi kansa, alkhairin ya zama to kamar yanda shi ya samu to sauran iyalan su ma su fa'idanci da wannan alkhairi.
Ya zama ne ya kewaya,
ya zama alkhairin ya kewaya, kada ya zama to kai kadai ne kawai kake rayar da wannan dare, amma iyalanka suna nan suna ta shan bacci, wannan kuskure ne. Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin alqur'ani, ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku wanda kuka imani ku ceci kawukanku da iyalanku daga wuta. Duk abin da ka san alkhairi ne da kake aikatawa, kai kokari ka kwadaitar iyalanka su ma su aikata. Akwai hadisin da manzo, hadisin Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allah ya rahama ga mutum da ya tashi da dare yayi sallah, bayan yayi sallah sai ya farkar da iyalansa su ma su yi sallah. Idan iyalan ba su farka ba, zai ɗibi ruwa ya yi ya fa musu don ya farkar da su. Kaga nan wajen iyalan suna bacci, da ya idar da sallah saboda yana so ya yi tarayyar su a wajen lada, sai ya tayar da su su ma su yi sallah. Da ya tayar da su su ma su yi sallah ba su tashi ba, sai ya ɗibi ruwa sai ya yi ya fa musu. Haka nan ita ma mace in ta samu ta farka da dare, manzon Allah ya mata kyakkyawan addu'a, cewa bayan ta yi sallah ta yi ƙoƙarin ta tayar da mijinta shi ma ya yi musharaka cikin wannan aikin alkhairi. Idan mijin bai farka ba, ita ma ta ɗibi ruwa ta yayyafa masa domin ya tashi yayi wannan. To kada miji ya ga ainihin mace ta ɗibi ruwa ta zuba masa yayi fushi, a idan ta tashe shi yana ta magagiya ki tashi, sai ta ɗibi wannan ruwa ta zuba masa domin ta tayar da shi yayi musharaka cikin alkhairi, kada yayi fushi. Ta yi haka ne domin tana so su yi tarayya wajen rayar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne amfanin mace in za ta aura, ta auri namijin da ya san addini. Na idan na ce namijin da ya san addini, ba wai yana nufin ta auri malami ba. In ta samu ta auri malami, alhamdulillah. In ba ta auri malami ba, ta auri ɗalibin ilimi. In ba ta auri ɗalibin ilimi ba, ta auri mai sauraron karatu wajen malami, mai neman fa'ida wajen malamai in bai gane ba. Don ba zai yi a ce duk duniya gaba ɗaya sai an zan malamai ba. Yauwa, ya zamanto wato wanda za ta aura mutum ne wanda in an ce mai Allah ya ce, annabi ya ce, wato zai karkato ya saurari abin da ake faɗa. To irin wannan shi ne ake cewa ta auri mai addini. Wasu in suka ce an ce a auri mai addini, sun ɗauka ana nufin wai a auri malami. To malaman guda nawa ne gaba ɗaya dududu? Su nawa ne? Ba su da yawa. A'a, ka auri ɗaliban ilimi ko ka auri mai son karatu, mai son neman fa'ida wajen malamai. Saboda kaga wannan dama ya riga ya ji wannan hadisi, kuma ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya rahama ga matar da ta aikata haka ga mijinta. To ashe idan ya ga matar shi ta mai wannan, ba zai ja haushi ba, saboda ya riga ya san wannan, ya ji karatu a wajen manyan malamai. To wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da Muslim. To idan mutum yana so ya cancanci alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man qama lailatul qadr imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, duk wanda ya tsaya yayi qiyamul layli daren lailatul qadr saboda imani da kuma neman lada a wajen Allah, an gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa. Kaga idan mutum yana so ya samu wannan lada, to lallai ya zamanto yana qiyamul layli a wannan dare, kuma sannan ya zamanto yayi ne ba dare ya ba, ba dan ya burge kowa ba, yayi ne saboda imani da neman lada. To da wannan ne ake samun gafara na abin da ya gabata na zanubai da abin da ya jinkiri. An so yin addu'a a cikin wannan dare din, wayannan kwanaki 10, ana so mutum ya jajirce da yin addu'a a cikin su.
Akwai ce da cikin addu'o'i ko kuma dai?
Na'am. Ana so mutum ya yawaita addu'a, musamman ma addu'an da ya zo cikin hadisi na Aisha radiyallahu anha. Mutum zai iya roƙon Allah duk matsalolinsa a cikin 10 na ƙarshe. Amma kuma an fi so akwai addu'a wanda Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karantar da ita to wannan addu'a shine yafi cancanta ga mutane su koya kuma su ringa yi saboda addu'a ne wanda ya fito daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tana cewa tace nace ya rasulullah ara'aita in alimtu ayya layla laylatul qadr ya rasulullah me zaka ce idan na san wani dare ne laylatul qadr in na san wani dare ne wannan daren ma aqulu fiha ya rasulullah menene zan fada a cikin ta ka karantar da ni abin da ya dace in fada idan na gane cewa wannan dare shine daren laylatul qadr sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sai annabi yace kice ya Allah lalle kai mai afuwa ne kana son afuwa kai min afuwa wannan hadisi ingantacce ne Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Ibn Majah to kaga wannan shine addu'an da manzo Allah ya koyar to san samu ka ringa yawan maimaita wannan addu'a amma malamai sun ce ba wai an kebance cewa wannan addu'a kadai zaka yi ba
na'am
in kana da wasu bukatoci da zaka ringa yi to babu laifi ka roki Allah matakar dai baka yi ta'addanci wajen addu'a ba in dai addu'anka ya zama to addu'a ne wanda yake daidai da sunna babu laifi amma in addu'anka ya zama to kai ta'addanci ka wuce guna da iri a cikin sa to nan wajen ba a bukatan ka aiwatar da shi
na'am
to alamomi na laylatul qadr shi wannan laylatul qadr din yana da alamomi da ake iya gane shi da ita daga cikin alamomi shine ya kasance yanayin madaidaici bima'ana babu zafi babu sanyi an gane wato yanayin ya zamanto babu zafi babu sanyi sannan iska ya zamanto cikin natsuwa irin iska din da ya zama baya kadawa iska ya tsaya an karbo daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu an yana cewa Laylatul Qadr laylatun samha wato daren laylatul qadr dare ne wanda yake mai sauki ai dalaka dare ne sakacce la hara wala barida babu zafi babu sanyi dare ne wanda babu zafi babu sanyi sai idan mutum a cikin goma na ƙarshen nan sai mutum ya lura ga wani dare ya gani babu zafi babu sanyi a cikin sa to zai gane cewa fa lalle ana kyakkyawan zaton wannan daren ne sanyi yana wayan gari wato rana yana wayan gari a wannan daren mai rauni a wannan rana za ka ga rana ba shi da ainihin irin zafin nan kuma za ka ga rana ya yi jajawur idan ka ga rana a wannan ranar ka ga rana misali ya yi rauni baya irin wannan tsananin zafin nan sannan kuma rana ya yi jajawur wato alama ne cewa wannan daren ne duwannan alamomi ne Imam Dayalisi ya fitar da wannan hadisi da Ibn Majah da Imam Al-Bazzar sannan daga cikin alamomin akwai natsuwa wanda ke sauka wanda mala'iku ke saukar da shi kaga mutum in mumini ne zaka ji wannan lokaci kana jin wani irin kwanciyar hankali babu wani abin da ke damunka in dama akwai wani bakin ciki da ke damunka sai ga wannan rana Allah ta'ala ya kwarinye ma wannan bakin cikin kana cikin natsuwa da nishadi saboda mala'iku suna saukar da natsuwa a wannan lokaci sai mutum ya ji wani irin natsuwa a cikin zuciyarsa ya ji wani irin kwanciyar hankali da annashuwa a cikin zuciyarsa ya ji wani irin daɗi na ibada in ma zai yi ibada zai ji wani irin daɗi ne in yana bautar Allah a ciki wato baya jin wani kasala irin daɗin da bai taɓa ji a wani lokaci ba to in ka ji wannan a cikin goma na ƙarshe to ka san lallai Allah ya azurta ka da daren Laylatul Qadr to wato mutum yakan ganta ba a cikin bacci wannan dare Allah zai iya taimakonka ka kwanta ka yi mafarki Allah ya nuna ma wannan daren kamar yadda ya faru ga wasu sashen sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamomi akwai wanda yake biyowa baya misalin ya zama to rana ya bullo safiyarta kaga rana ya bullo da safe ya yi garau amma ko babu zafi gashi ya yi garau amma hasken shi babu zafi an karbo daga Ubayy ibn Ka'ab cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce safiyar Laylatul Qadr rana na bullowa wato ga haske babu zafi kai ka ce irin tasali bullet wato hasken ya dago wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya fitar. To fadakarwa da yawa daga cikin gabagarin mutane wato suna da su alamomin da suke rayawa cewa shine alamomin ganin wannan daren. Su din nan ba wai sun samu shi a littafi bane, amma kuma wannan yana ruwaitowa ya gaya ma wannan, wannan ruwaitowa ya gaya ma wannan, sai ga san haddace shi kai zaka dauka matsala ne na ilimi. A gani to suna da ainihin canfa-canfa da suke yadawa da yawa. Daga ciki wai a wannan dare bishiyoyi suna yin sujada, zaka bishiyoyi gaba ɗaya sun faɗi sun yi sujada, sannan gine-gine suna kwantawa su yi bacci, sannan wato rafi, rafi na gishiri irin rafukan nan masu na gishiri ko tekuna masu gishiri za su juya daga gishiri su zama ruwan daɗi. Kamar yanzu a ce tekun Lagos, to tekun Lagos zai tashi daga teku, yan nan teku na abu ne ya koma ruwa, ruwan daɗi wanda kowa zai iya sha ya ji daɗi a wannan dare ɗin. Kuma wai karnuka a wannan dare suna kamewa daga yin haushi, idan ka ji a cikin dare karnuka sun daina haushi in ji gama gari ba in ji malamai ba, to wannan alama ne cewa wannan dare ya bayyana. To sun kawo suna faɗi wasu alamomi da yawa wanda duka gaba ɗaya ƙanzon kurege ne, babu wani madogari a cikin Qur'ani ko hadisi ko maganganun malamai. An gane ku? To a mafi girman abin da ake nema dai a cikin goma na ƙarshe ko mafi girman manufa shine riskan da Lailatul Qadr. Babban abin da ake bukata goma na ƙarshe a riski wannan dare mai albarka, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa taharrau Lailatul Qadr fil ashr min al ashr al awaqir min ramadan. Taharrau Lailatul Qadr, ku nemi Lailatul Qadr fil witri min al ashr al awaqir min ramadan, a cikin mara daga cikin goma na ƙarshe na ramadan,
ko daya ko uku ko
daya uku biyar bakwai tara a cikin dai mara kenan. In an ce kada ya zamanto kada mutum ya neme shi a biyu, kada ya neme shi a hudu, kada ya neme shi a shida ko takwas, ya neme shi a daya, kama ce 21, 23, 25, 27. To wannan shine mara taharrau Lailatul Qadr fil witr min al ashr al awaqir min ramadan, ku yi kirdado ku nemi Lailatul Qadr wato a cikin witri a cikin mara daga cikin goma na ƙarshe na ramadan. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi daga cikin ayyukan alkhairai wanda ake so a aikata, wanda idan mutum ya aikata zai samu riba mai yawan gaske. Akwai sadaka, sadaka yana daga cikin mafi girman ayyuka na alkhairi da ya kamata mutum ya yi a cikin ramadan, musamman ma a cikin goma na ƙarshe. Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyautan mutane. Shi mutum ne wanda yake yafi kowa kyauta, kowane lokaci manzon Allah yana yin kyauta ba sai lalle ramadan ba. Wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan, amma ya kasance lokacin da yafi kaimi a wajen kyauta shine a watan ramadan. A watan ramadan yafi kaimi. Kuma kamar yadda wani ya ce annabi ya fi dagewa a cikin goma na ƙarshe fiye da yadda yake dagewa a sauran lokuta, kenan zai fi dagewa da yin kyauta a goma na ƙarshe fiye da yadda yake dagewa da sauran lokuta. Kenan ƙarƙashin wannan ya kamata kenan mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake gudanar da rayuwarsa. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana a cikin Alƙur'ani, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga cikin nau'uka na sadaka akwai bayar da dukiya ga talakawa, mutum ya dinga bada sadaka na dukiya ga talakawa. Dan yanzu wani yana nan yana bukatar kudin da zai ce bane ba shi da shi, ko kuma wani yana da ainihin kudin cefane amma ba shi da kudin, ba shi da hatsi a gida. Idan ya zama to mutum gashi nan gidan shi babu hatsi amma yana da kudin da zai iya bayarwa kudin cefane, to kaga ya kenan. Ko kuma ya zama to ga ainihin hatsin a gida amma ba shi da kudin da zai iya juyawa domin a siya kayan miya, to idan ka zo ka dauki kudi ka bashi, to wannan kudin zai aiwatar da shi wajen bada cefane a gida domin a sarrafa. to idan ya zama to iyalan sun ci wannan abinci suka yi addu'a zai zama to alkhairi mai yawa a gare ka saboda ka bayar da dukiya ga talakawa sannan kuma siyan abinci ka raba ga mabukata ina ganin abinda wasu masu hannu da shuni suke yi wani zai siya shinkafa kaga yana tarba shinkafa gida gida kaga wannan an bashi rabin buhu wannan an bashi kwata wannan an bashi kaza to kaga irin wannan ba karamin aikin alkhairi bane don wani idan ya rantsa ma cewa a gidansa ko kwayan hatsi babu kila ba ka yi ta ba to yanzu wannan abin da ka aikata ka ceci al'umma da shi saboda haka masu kudi
wani aka fito a karin makalla danye koko da fofi
a to yasan samu gara mutum ya bayar da danye in har da kudin ce baran saboda wanda ka ba ya sarrafa abincin zuwa ga abin da yake so shine ai da abin da ka ba mutum shi da kansa ya sarrafa ya fi dadi a gare shi daga abin da kai zaka sarrafa mai zai iya yiwa irin sarrafawan da kai shi baya so saboda haka siyan abinci a raba zuwa ga mabukata to muna ƙara karfafa masu hannu da shuni su dage akan wannan sannan kuma in za a yi wannan din kada mutum ya ringa tashi ya bar unguwansa ya tafi wani unguwan yana rabawa ya zamanto mutanen unguwansa ba su shaida ba amma ya kama hanya ya je can uwa duniya yana ta rabo ana ta yabansa ya kamata a ce mutanen unguwanka su shaida tukuna su tabbatar kai mutum ne mai aikin alkhairi ya zama to in an tambaye su alhaji wane mai za ku ce sai alhaji wane gaskiya mutumin kirki ne alhaji wane gaskiya yana taimakon talaka alhaji wane yana share mana hawaye to na wajen babu laifi ka ɗibi wani sashe na abinci na wannan taimako ka kai wani waje amma an fi so kamar yadda na faɗa ka fara ƙosar da ta cikin gida tukuna kafin kai waje sannan kuma wato daga cikin sadaka din yin amfani da dukiya wajen gina masallatai gina ainihin masallatai wuraren ibada akwai lada musamman cikin goma na ƙarshe na Ramadan sannan kuma wato buga littattafai masu amfani a duba littattafai wanda za su amfani al'umma kai amfani da dukiyarka ka buga don mutane su karanta su amfana da shi wannan ba ƙaramin aikin alkhairi ba ne domin ka yi amfani da dukiyarka wajen ainihin ɗaliban ilimi su fa'idantu ka buga littattafai littafin da wani ɗalibin yana so ya karanta ba shi da kuɗin da zai biya musamman yadda littafai suka yi tsada yanzu suka ce to yanzu wanda littafi ake buƙata a karanta sai a ce ana buƙata a karanta littafin aƙida kaza ko littafin hadisi ko littafin fiqhu ko littafin tarihi sai ka yi amfani da dukiyarka ka buga wannan littafi a raba wa ɗaliban ilimi su yi karatu su fa'idantu a nan wajen ka kwashi lada mai girman gaske duk wani karatun da suka yi in sun samu lada to lalle kai ma sai an baka ladan saboda haka akwai wannan haka masu wayau suna amfani da wannan dama na Ramadan su dinga neman littattafai wanda ake bukata masu tsada wanda ba kowa zai iya siya ba su dauka su buga domin amfanan ɗaliban ilimi sannan kuma ciyarwa ga ɗaliban ilimi galiban za ka cewa ga ɗalibai nan sun zo karatu daga wasu wurare amma kuma ba su da kuɗin ɗaukar nauyin rayuwarsu to irin wayannan ɗalibai suna buƙatar dafawa daga masu hannu da shuni ya kamata a ce masu hannu da shuni suna dafa musu da kuɗaɗe suna dafa musu da abinci suna dafa musu da wasu abubuwa da dama domin gudanar da rayuwarsu ina yawan kawo misalai da ƙasashe kamar ƙasashen larabawa wato za ka ga cewa mu 'yan Najeriya mukan tashi mu je Saudiya karatu ko mu je Sudan karatu ko mu je Masar idan mun je karatun nan fa za a amshe mu hannu biyu a mutunta mu sa'annan a bamu masauki bayan an bamu masauki sannan kuma za a ringa ciyar da mu abinci safe da rana da dare sa'annan bayan wannan ma gatan ma ya yi yawa har za a ringa wadatar da mu da abinci a cikin ɗakin mu gashi muna da fridge a cikin fridge za a sa mana madara za a sa mana inabi za a sa mana kifi za a sa mana nama ga nau'i na kayan marmari za a sa mana a ciki kaga mutum ya ci abinci har sai ya ture sannan kuma bayan haka kuma duk wata kuma a biya ka albashi a tare da haka yanzu duk masu karatu a Saudiya idan ɗalibi ya gama karatu zai dawo Najeriya wato a matsayin malami sannan kuma gashi yana da jalin da zai iya juyawa ba zai zama to ya dawo ya zama ci ma zaune ba to kaga irin wannan inda masu hannu da shuni za su dinga irin wannan dafawan a ce a samu wani wakafi wakafin nan aike shi kawai daukan nauyin daliban ilimi
na
ya zama to daliban ilimin da suke karatu wato irin yanda ake a kasashen Larabawa sai a dinga daukan nauyin karatun da cin su da shan su da wajen kwanan su sannan a dinga san musu wani albashi wanda za su iya tarawa in sun gama su ma su iya dogaro da kansu kada ya zama to bayan sun gama kuma su zo su zama to sun dogara da sauran mutane su zubar da mutuncin kansu to wannan zubar da mutuncin yana lalata albarkar ilimi to Allah ta'ala yana cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka gabatar ga kawo kanku na alkhairi za ku same shi a wajen Allah idan ainihin mutum Allah ya bashi wadata sai ya yi amfani da wannan wadata ya gabatar da shi wajen aikin alkhairi ya yi amfani da shi wajen daukar nauyin daliban ilimi ya yi amfani da shi wajen daukar nauyin marayu ya yi amfani da shi wajen daukar nauyin ainihin kudin gina makarantu na islamiyya ko makarantu na boko domin amfanin al'umma to zai samu wannan lada a wajen Allah musamman a cikin goma na ƙarshe na Ramadan daga cikin ayyukan alkhairi a gurguje da ake bukata akwai ciyar da masu azumi
kuma kallon za ka yi magana a kinshin babu da kan gaya mutane da in akwai bukatun mai tambaya sai tambaya jama'a masu kallon mu da sauraron mu shirin majalisar malamai ne yake zuwa mu kai tsaye daga wannan kafa ta DIY TV da kuma Aljihir Radio muna kuma tare ne da malamin namu Sheikh Yahaya Muhammad Salafi wanda yake mana karatu akan abin da ya shafi goman karshe Allah ta'ala muke roƙo ya nuna mana ganin wannan goman karshe da ranmu da lafiyar mu kuma Allah ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda yake gafarta mu a cikin wannan wata ne ya tsine albarka duk lokaci yayin da zamu bar mu kallo taurare da taurare 1 2 3 idan akwai a kira ya mallan tambaya a karkashin wannan karatu da yayi mana na goman karshe na azumin Ramadana za kuma yi amfani da lambobin wayar da muka saba badawa 08133 2019 3 da kuma 08133 2019 3 sai kuma lambar da muke ba waɗanda suke wajen garin Kaduna 08032 3 7 2 idan an kira a rage akwatin talabijin ko rediyo wannan zai ba mu damar jin tambayar da ake so yi kar ma kalabar mu da ke tambaya ɗaya biyu sai ka ci gaba assalamu alaikum barka da yawa ke magana
a madarsa ne bayan daga mandu
ke malam mudassir mai cece tambayar ka
da yaran malam menene bambanci ne ke tsakanin sallar asham da tahajjudi kuma ana magana ne akan wannan kiyamul layl dare
na'am bambanci a
sura da ke suna cewa idan mutum ne kamar sallar asham halimin ne sallar ne kamar ya tsara sallar dare na sallar dare
ko shi ke fara ƙara mun bani akan wannan ina wa shi ta tsaga da shi ta alƙairi na
mun da shi da lafiya mun da shi da bayin
daga mallaka to ani muna godiya har
muka lafa tambayar mu da bambanci kai kusan da ne ba abin da yasa ake kira shi kiyamul layl saboda mutun yayi shi can ya tashi can cikin dare yayi shi amma da ba ana so wannan sallah na dare in ma ayi shi farkon dare ko ayi shi tsakiyar dare ko ayi shi a ƙarshen dare
na'am
mutumin da yake ganin ba zai iya tashiwa can cikin dare ba to yana iya yin shi farkon dare
na
to wannan ana kiran shi tarawih
na
sannan in yana ganin ba zai iya tashiwa yana ganin zai iya tashiwa a tsakiyar dare to sai ya jinkirta ya kai shi tsakiyar dare
na
in kuma yana ganin zai kai ƙarshen dare zai yi to duk dai almuhim dai da wanda ake yi farkon dare da tsakiyar dare da ƙarshen dare duka su gaba da kiyamul layl ne in mutum yayi su da kyakkyawan niyya zai samu ladan wanda ya kiyamul layl Allahu a'lam
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ka kuma kallon tambaya wani bangare ya tambaye shi mudarsir yana cewa wasu na cewa idan mutum yayi wannan sallar ta tarawih ba sai ya tashi da dare yayi ba dan ya riga yayi sallah haka ne?
Eh idan mutum ya riga yayi shi yayi wannan ba lalle sai ya tashi da dare ba. Dan da ba idan mutum ya ga kawai baya bukata ya tashi da dare sai ya farkon dare
na'am
kamar yadda manzo Allah ya ce duk wanda ya ji tsoro ba zai tashi can ƙarshen dare ba yayi a farkon dare
na'am
wanda kuma yake zai iya tashi a can ƙarshen dare to yayi sallah a ƙarshen dare domin sallar ƙarshen dare mala'iku suna halarta shi shi ya fi lada
na'am amma ta farkon mala'iku ba su halatta ba nuna mala'iku suna halatta
ba nuna mala'iku suna halatta ba amma akwai lada
to Allah ya saka rahai to malam mu dan ji kadan kafin mu cigaba da dauka
na'am sannan daga cikin abubuwan da ake bukata a goma na karshe a gurguje akwai ciyar da masu azumi
na'am
na riga nayi wannan bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man faddara sa'iman kana lahu mislu ajri ghairi mislu ajri duk mutumin da ya ciyar da mai azumi to zai samu misalin ladan mai azumin
na'am
indai har ka ciyar da mai azumi Allah zai baka misalin ladan mai azumin ghairi annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'un sai dai cewa ba za a tauye komai daga ladan mai azumin ba za a baka lada ne daban wanda bai shafi wancan ba kaga daga cikin sunan ciyar da masu azumi akwai mutum ya tanaji ani iftar ya dafa abinci ya gayyato bayan Allah a zo a ci wannan abinci ya tanaji abinci musamman ga talakawa ya ware duk sanda aka idar da sallah na magariba kowa ya zo a bashi take away ya tafi da shi gida daga akwai masu kudin da suke yi wannan kullum har ƙarshen Ramadan to wannan ba ƙaramin garabansa suke kwasa ba
kanin su wanda suka dafa suka saka dafa abincin aka yi packaging din shi a cikin sai aka bada da kuma wanda ya zo ya rarraba da biyu aka bude zake da shi wani ne ya ciyar da ni azumi
to an fuso da gari a matakin farko ne an fuso da a fara cin da biyu
na
ababul lada ya fi kyau ana kiran sallah mutum ya fara bude baki da dabiru
na
to karkashin wannan zamu ce wanda ya bayar da dabi nan zai falada a wannan matakin
na
to daga bayan sannan kuma daga bayan sa zo a ci abinci
na
Allahu a'lam
ta
sannan sai kuma daga cikin ayyukan alkhairai da ake so a aikata a cikin goma na karshe akwai itikafi
na
shi wannan itikafi sunna ne mai karfi a cikin goma na karshe na Ramadan shi ma'anar itikafi shine zama ko lizimtan masallaci domin ibada
na
lizimtan masallaci domin ibada ana kiran mutumin da ya shiga masallaci domin ibada ya lizimci wannan masallaci ana kiran shi mutakif ko kuma kira shi akif
na
to an so a cikin Ramadan in mutum zai itikafi an so yayi wannan itikafi a cikin Ramadan
na
saboda hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi fi kulli Ramadan
na
yana itikafi a cikin kowanne Ramadan
na
yana itikafi kwana 10 to yayin da ya kasance shekarar da aka karbi ransa sai manzo Allah ya itikafi kwana 20
na
to fiyayyan ainihin kwanakin itikafi shine karshen Ramadan goma na karshe na Ramadan
na
saboda abin da ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha
na
tana cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana ya atakiful ashar al awaqib bi Ramadan
na
lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi goma na karshe na Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wajal
na
har Allah ya dauki ransa kenan karshen rayuwar manzo Allah ya koma goma na karshe yake yi to me yasa manzo Allah yake bace goma na karshe saboda falalan da ke cikin goma na karshen Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar to idan mutum yayi alwashi cewa zai itikafi kwana daya ko fiye da kwana daya dole ne ya cika wannan alwashi an karbo daga Umar dan Khattab radiyallahu an yace wa annabi ya rasulullah inni kuntu nazartu fil jahiliya an a'takifa laylatan lalle na kasance nayi alwashi tun kafin zuwa musulunci tun jahiliya in yi itikafi dare guda fil masjidil haram a masallacin harami sai manzo Allah yace fa aufi bi nazrik ka cika alwashin ka
na
sannan kuma ba a shar'anta itikafi sai a masallaci
na
ba a yi itikafi a cikin daki
na
kada mutum ya zo ya zauna daki kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ba a ganshi ba kwana biyar daga baya in ya fito ya ce ai itikafi yayi saboda Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku yi alaƙan aure da iyalanku alhali kuna itikafi a masallaci
na
kenan idan mutum na itikafi a masallaci duk sanda mutum ke itikafi babu wani alaƙa na aure idan mutum na itikafi yazo yi alaƙa na aure da iyalansa itikafi ya ɓaci
wasu maka da zamu dakatar da gidan su wani lokaci
na'am
masu kallon mu da sauraron mu nan mu kawo ƙarshen wannan zama da muka yi da malam kamar yadda aka sani a shotar Ramadana majalisin malamai awa ɗaya ne ba awa biyu ba saboda tafsirai da su malam suke yi mana kuma yake sakawa don haka ba wai dan karatu ya kare ba zamu ba ni kallo da saurari hakuri nan zamu dakata da karatu insha Allah ta'ala muna ma Allah ta'ala godiya wanda da ya dafa muke wannan zama na awa guda sannan muna godiya ga shi malam wanda tare da cewa ga tafsiri bayan tafsiri ga tarawihi ga sauran abubuwa na Ramadana amma malam ya iya yin hakurin fitowa dan ya zo ya mana wannan karatu Allah ta'ala ya saka masa alkhairi Allah ta'ala ya kara lafiya ya albarkaci rayuwa a madadin shi kansa malam da kuma wanda yake daukar nauyin wannan shiri alhaji Dr. Huza yashe sai kuma waɗanda suka rako malam akwai Abdullahi Aliyu da Barisa Hassan Aliyu da kuma Ammar Yahya Salafi sai Muhammad Shaibu sai kuma malam Nasir Albani wanda ya jagoranci tawagar ya rike malam duka muna musu fatan alkhairi da kuma addu'a ta musamman Allah ta'ala ya saka da alkhairi nan gida kuma waɗanda suka taimaka mana wajen kawo muku wannan shiri akwai malam Usman Ibrahim bangaren television sannan muna da hasken waka a bangaren radio muna da engineer Umar jami'in shirin Abdul Malik Baba Ahmed duk a madadin su ne da jagoranci shirin da kuma gabatar da shi a gargashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan television da kuma radio Abdulrahman Bashir Adam nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you very much.